Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sarabukan aiki. Muka sake dawo a shirin mu na hantsi yau ranar Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa masu sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya a cigaba da yin tsokaci akan atisayen makonni biyu da rundunar sojan Najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya wuce. Kuma kowace rana Alhamis yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimin Barma, sai kuma sharhin jaridin Ghana. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Alhamis, membobin kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen Turai sun sami rarrabuwar kawuna a taron su na shekara-shekara kan kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da kasashen yankin Baltic da Ukraine suka ki halarta saboda zuwan Sergey Lavrov na ƙasar Russia. Kungiyar ta OSCE mai membobi 57 ita ce ta maye gurbin kungiyar zamanin yakin cacar baki ta sojojin tarayyar Soviet da na yamma. To amma a yanzu ta raunana saboda ci gaba da amfani da karfin hawa kujerar naki da kowace ƙasa take da shi. Amurka da ƙawayenta suna neman ƙarfafa ci gaban kungiyar tare da hukunta Rasha da alhakin mamayar da ta yi wa Ukraine. Suna halartar taron ne yayin da suke yin tir da matakin da Moscow ta ɗauka. Estonia, Lithuania da Latvia suna goyon bayan Ukraine kan batun. Kamfanin dillancin labaran TASS na ƙasar Rasha ya ba da rahoton cewa Lavrov ya isa birnin Skopje a ranar Larabar da ta gabata bayan tafiyar jirgin sama ta tsawon sa'o'i 5 da ya yi, inda ya kauce wa sararin samaniyar ƙasashen da suka hana shawagin jiragen Rasha. Turkiya na neman faɗaɗa tasirinta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Rasha da ke son yin wannan ita ma. A cikin wannan watan na Nuwamba ne shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gana da shugabannin ƙasashen tsakiyar Asiya a taron ƙungiyar ƙasashen Turkiya a birnin Astana na ƙasar Kazakhstan. Erdogan na fatan yin amfani da alaƙar ƙabilanci ta Turkiya da yankin mai arzikin makamashi domin ƙara ƙarfin tattalin arziki da diplomasiya a wani ɓangare na duniya da China da Rasha suka mamaye kawo yanzu. Yunkurin na Erdogan a tsakiyar Asiya wani ƙoƙari ne na rage dogaron da Turkiya ke yi ga Turai a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami da tarayyar Turai. Sai dai ƙasar Rasha da ke fama da ƙaruwar takunkuman da ƙasashen Turai suka ƙaƙaba mata kan mamayar da ta yi wa Ukraine, ita ma tana neman ƙara ƙarfinta a tsakiyar Asiya. Har ila yau kuma Amurka ma tana mai da hankali kan Asiya ta tsakiya yayin da take kokarin dakile yunkurin Moscow na kaucewa keɓancewa da kuma tabbatar da ƙaruwar tasirin China. Manazarta sun ce waɗannan manufofin za su iya samar da maslaha tsakanin Ankara da Washington. Yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2024 a jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirinsa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics. Yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan Republicans da ke goyon bayan tsarin shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again. Biden ya kare sa hannu kan dokokin da gwamnatinsa ta yi na watsar da farmakin nasu, ciki har da dokar sauyin yanayi da makamashi ta shekara ta 2022 da aka fi sani da dokar rage tsadar kayayyaki, da kuma dokar kula da kiwon lafiya ta Obama wacce ta faɗaɗa damar samun inshorar kiwon lafiya. Shugaban majalisar wakilai Mike Johnson, Donald Trump da kuma 'yan jam'iyyar Republican a majalisar sun himmatu wajen kare rage yawan haraji ga waɗanda ke sama, kuma za su ci gaba da adawa da saka hannun jari a cikin duk waɗannan shirye-shiryen da ke taimakawa mutane ko a fannin ilimi ko kiwon lafiya ko kuma wani abu, a cewar Biden a cikin jawabin da ya yi a CS Wind, wata babbar masana'anta a Pueblo ta jihar Colorado.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Masu shari'a kan lamuran tsaro a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan atisayen makonni biyu da rundunar sojan Najeriya ta kammala a ƙarshen makon nan da ya wuce. Sai dai masana harkokin tsaron na ganin duk da wannan horo da aka baiwa sojojin, to fa akwai babban kalubale da jami'an tsaron ke fuskanta, musamman ma na mutanen nan masu bayar da bayanan sirri da ake kira informa da Turanci, ga wakilin Mustafa Nasir ba tare da rahoto na musamman kan wannan batu.
A lokacin bikin rufe wannan atisaye a kungurmun dajin nan na barigin sojoji dake kwanta gora ta jihar Niger Nigeria, sojojin dai sun yi ta harbe-harben manyan bindigogi da suke da shi tare da turniki sararin samaniya da wani hayaki. Yake jawabi shugaban rundunar tsaro ta Nigeria General Christopher Musa, wanda manjo General Joel Jimu ya wakilta, ya ce rundunar sojin saman Nigeria na taimakawa sojojin ƙasa domin samun nasarar da ake bukata wajen yaki da ƴan ta'adda.
As we make effort to ensure peace and security in our dear nation.
Yace a kokarinmu na tabbatar da zaman lafiya a kasar mu Nigeria. Muna bukatar samun haɗin kan ƴan ƙasa musamman wajen bamu muhimman bayanai akan miyagu.
And providing actionable information.
Shima dai anashi jawabin shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Nigeria, Lieutenant General Taurid Labaja, wanda manjo General SG Musa ya wakilta, ya ce da wannan horo da dakarunmu suka samu sun samu kwarewa ta musamman da za su iya tinkarar duk wani kalubale na rashin tsaro.
We continue to train and perfect our tactics, techniques and procedures adequately tackle the challenges we are currently facing.
Ya ce a yanzu lamarin tsaro ya canza sosai, a saboda haka ya zama wajibi su mai da hankali wajen baiwa jami'an tsaro horo domin samun daidaito da halin da ake ciki.
Which emphasizes realistic training as a critical requirement for our operational success.
Manyan bindigogin da aka gwada dai na nuna cewa rundunar sojin Najeriya tana nan daram, kamar yadda masu sharhi akan lamuran tsaro ke cewa, sai dai akwai bukatar samun haɗin kai a tsakaninsu da jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhi akan lamarin tsaro a Najeriya.
Amma matsalolin da ake samu, abin da ke ba da wahala shine al'umma ita kanta al'umma ba ta bada haɗin kan da ya kamata, saboda wannan matsala ta informal ake samu tana wahalar da ayyukan sojojin Najeriya matuƙa.
Kenan kamar yadda shi shugaban sojin Najeriya ya bukata, wato shugaban tsaro shi Christopher Musa ya bukaci haɗin kan ɗan ƙasa da su rika ba su bayanai, wannan magana tana da muhimmanci kenan.
Wannan magana tana da tasiri matuƙa, kuma matsalar za a samu wato haɗin kan al'umma din da kuma ba da rahotanni akan jami'an sojoji waɗanda suke bar gurbi. Domin akwai waɗanda sau da yawa a al'umma sukan sanar da su cewar ga mahara kuma su yi biris da abin. Hukumar sojojin Najeriya tana son irin waɗannan bayanan, inda al'umma suka kai rahoton a cewar a yi kai a ga inda za a kai hari kuma aka yi biris da abin. Wannan zai taimaka matuƙa, saboda haka ana akwai buƙatar ƙarin samun goyon baya da haɗin kan al'umma ƙwarai da gaske. Don wannan atisaye ya nuna a fili, a bayyane cewar jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a shirye suke matuƙa, kuma suna da kayayyakin aiki gwargwado wanda za su iya shiga su wato kawo ƙarshen waɗannan masu aikata laifuka waɗanda ba ɓoyayyu ba ne an san inda suke.
Duk da jinjinawa sojojin da yi akan wannan atisaye da ya gudana a jihar Niger, ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar ƴan ta'adda, amma tsohon shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya Alhaji Husaini Yusuf Boso ya ce dole ne su sanya idanu, domin ko a cikin jami'an tsaron akwai ɓata gari.
Saboda haka abinda zan ce, muna jinjina ma shugaban sojojin Najeriya da chief of defense staff da na girma shugaban ƙasa a kan wanga al'amarin, kuma muna goyon bayan wanga al'amarin ƙwarai da gaske.
Na'am, da wannan kuna ganin za su iya shawo kan matsalar rashin tsaron da ta kifi ta ki canyewa?
Dama ai ba gagara zai ai sai barare, saboda haka idan sojoji suka yi hoɓɓasa suka haɗa kai da sauran jami'an tsaro, mun tabbata wannan harkan rashin tsaro na Najeriya za a kawo ƙarshe.
Tamam, mene ne kake ganin kaman kalubale ne gare su yanzu?
Kalubale gare su shine matsalan masu ba da labari ga miyagun mutane, wato informers. Saboda a kowane kuma kungiya ba a rasa su. Ba a rasa su a kowane kungiya. Ma'ana ko jami'an tsaro ba za a rasa su cikin su ba. Saboda haka matsalan jami'an tsaro shine informer.
Na'am. To ya za a magance su matsalan informer din nan?
Shi ne a wayar da kan jama'a duk wanda ba a yadda da shi ba ana na take-taken ji a sanar da jami'an tsaro su ɗauki mataki saboda al'amari ya yi yawa. Za ka ci abinci da mutum ba ka san mugu ba ne za su gama ciri kaf sai a ga ma abokan gaban su cewa ga abin da suke yi za a zo waɗanda sai su kwanta musu wannan shi ake samun matsala.
Na'am, to wanda me ya fatan ku?
Fatanmu mu ga cewa arewa. Gaba ɗaya wannan al'amari ya ƙare, wannan ɗaukan jama'a da koran dukiyoyin jama'a da tare mutane ana kacewa a hanya da faɗa ma mutanen da ba su yi ba su ca ba, duk gwamnati ta ɗauki mataki a kai a kawo ƙarshen wannan lamari.
To ɗaya daga cikin jami'an tsaro na 'yan banga da ke taimakawa sojoji a yaƙi da 'yan ta'adda a nan jihar Niger ya ce tabbas sun ga fa'idar wannan atisaye na sojojin.
Ni Abdulkadir Muhammad Jeri, Central Commander na 'yan sa-kai. Domin Allah, wannan zuwan da sojojin suka yi alhamdulillah. Gaskiya mun ga bambanci kuma Ubangijin Allah yanda wannan abin ya wanzu haka Ubangijin Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya daidai haka. Gaskiya mun ji daɗi domin wanda ya kawo dalilin wannan Ubangijin Allah masha albarka.
Me kuka gani, wani canji kuka gani to?
Gaskiya canji ne muka gani, mutanenmu na karkara duka waɗanda Allah ya sa suna daji suka gudu wasu sun samu damar komawa. Wanda ma suke kwana a ƙauyukan su sun da sun samu dama sun koma sai wanda Allah ya sa dai kawai hanga zuciyar su ba ba su koma ba su ne kawai suka rige gaskiya alhamdulillah.
Kasancewa ta yi shugaba ne ma a cikin jami'an tsaro 'yan banga a wannan yanki, ana korafi a cikin jami'an ku akwai masu ba da bayanan sirri wato informer, me zaka ce game da masu irin wannan bayani?
Gaskiya masu wannan bayanin gaskiya mu dai a nan bari gaskiya sun muna sun ci zahiri da mu domin me gaskiya har yanzu mu samu wani mutum guda ba wanda muke tuhuma wannan informer ne.
Ana korafi batun informer din nan yana kawo cikazo wajen yaki da su 'yan ta'addan nan.
Gaskiya informer shi ke kawo matsala wanda yake har ya kasance jami'an tsaro su rasa rayukan su.
Akwai wani misali da zaka bada?
Akwai wani tafiya da aka yi nan ƙauyen Shiyoyin Ukuru, informer ya bada ticket sai mai tabbatar maka da an samu galaban barayin amma tsakanin his ka taba jami'an tsaro. Inda ba ruwan informer ba gaba ɗaya za a same su a lalata su.
Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutuka ta kawar da 'yan ta'adda da suka addabi Najeriyar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, karin sai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yaƙin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa. Antonio Guterres na bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, inda ya ce mutanen Gaza na cikin wani ibtila'i na jin ƙai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba. Ya yi marhadin da ɗimbin motocin kayan agaji da man fetur da suka isa Gaza a kudu da arewa a lokacin tsagaita wutar da aka soma a ranar Juma'a. Tun daga wannan lokacin kuma an saki mutane 60 da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma fursunonin Falasɗinawa 180. Amma kuma Guterres ya ce ana buƙatar fiye da haka sosai don magance buƙatun jin ƙai na mazauna Gaza miliyan 2,200. Ya kuma buƙaci Isra'ila da ta buɗe fiye da mashigar kan iyaka ɗaya kacal da ake da ita a yanzu, kuma ya yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su sake dawo da ayyukan kasuwanci. A halin da ake ciki kuma mayakan Hamas sun sako wasu ƙarin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba rana ta 6 kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna, yayin da masu sasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutane da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta kawo ƙarshe a safiyar yau Alhamis, manyan jami'ai daga Qatar da Amurka da Masar da Isra'ila suna taro a gatara domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta dauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, wanda ke shirin tafiya Isra'ila a yau Alhamis, ya shaida wa manema labarai a Brussels cewa tsawaita yarjejeniyar na nufin cewa karin waɗanda aka yi garkuwa da su za su dawo gida, kuma za a sami karin ayyukan jin kai don taimakawa Falasɗinawa da suka rasa matsugunansu a Gaza. Qatar ta shaida wa gidan talabijin na CNN cewa tana da kwarin gwiwar za a tsawaita yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta.
A gaida Murtala Faruku Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai.
Wani ai gida ai moto ta wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daurar ku wani yana da huna goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da salifa duka Allah na daurar ku.
Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Yau shirin ke bankwana da Malam Isiyaka Musa Ma'aji, shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a Kaduna, Najeriya. Cibiyar wacce gwamnatin jiha ta kafa yau shekaru sama da 20 ta ba da damar kafa cibiyoyi da dama a fadin jihar a cigaba da yunkurin fitar da masu bukata ta musamman daga halin kaskancin da ke tattare da sana'ar bara. A kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara, bakon shirin ya gargadi iyaye akan bukatar baiwa yara na kasassu damar samun ilimin zamani. Haka kuma ya koka game da rashin ciniki, matsalar da za a iya dangantawa da sakacin ma'aikanta.
Muna da sanatoci guda uku, wani za a gana da karamar hukuma bakwai, wani takwas, a ce to ko goma goma ya raba ma kananan hukumominsa. Kaga an samu ciniki. Haka mai girma gona shi gaba ɗaya state din nashi ne, yace to da ni da karamar hukuma za mu hada kai, duk karamar hukuma za mu sa mata guda 100, shi chairman ya biya 50 mu biya 50, kaga an kalli sa ba kala za mu samu 2,300. To muka samu wannan aikin, ai kaga akalla mai wata shida muna yi, akalla za ka kamar daga za ka sama da guragu 100 suna cin abinci akan wannan abin. To wannan kalubalen mu gaskiya shine gaskiya na rashin samun aiki. A ba mu kujera na ƴan makaranta, gadaje na masu boarding, kekunan guragun. Misali makaranta gurgu kasa gurgu, karamin gurgu kasa shi makaranta. Tunyanyen shi suna iya goya shi, suna zuwa makaranta tare. To akwai lokacin zai fi karfin su. Sai keken. To in bai da keken fa karatun fa ya lalace. Yana daga cikin abubuwan da ke hana mutanen mu guragu masa karatu gaskiya. Shi yasa za ka ga yawanci a nakasassu wanda suka fi karatu sosai su ne makafi kurami. To ina kira ga gwamnati din Allah, koda duk shekara ne a sa, a ce a wannan shekaran za mu yi kaza, wacce shekara ta sama za mu yi kaza, sannan za mu yi bibiya. A kekunan su ma akwai lokacin da sukan dan bukaci gyara. To a duba a gani wani taimako ya kamata a yi. To da haka da haka ina gan Allah da sai ga da mu din, sai ga an jefi tsuntsuju da jifa daya. Su yaran mu kananan gurago sun tashi sun samu abin hawa, sun je sun yi karatun da ake so, mu kuma mun samu aiki.
a ƙarshe wani sako zaka aike wa sauran masu bukata ta musamman irin ka tun daga gurago zuwa sauran masu kamar kurame da kake magana da shauran su
kafin yan uwan nawa masu bukata ta musamman uwaye wanda suke kauyuka yau idan ubangiji Allah ya baka da gurgu ne ko makaho ko kurma ba wai shikenan rayuwar sa ta kare ba a'a kake nauyin karatun shi ka sa shi makaranta yaje karatun nan wallahi ba kai ba haɗin uwanka da kannanka sai ya taimake su saboda haka ba wai dubara bace yau in Allah baka gurgu shikenan sai kusama kauye kaga na cewa yau Allah ya hutai Allah ya hutar da ke za a bin danki zai samu gona annabi zai ce ya sha ya koshi har ma ya taimake ki to wallahi ba taimako bane kaskanci ne ya kamata uwaye ku lura sa ƴaƴanku makaranta ko me zai yi kuma ko a kauye kaga ana sana'a dauke yaron nan ka kai shi wurin mai sana'a zai koya mishi tunda abu ne da hannu ake yi sannan yan uwa na na kasasu mu daure na sani wani lokaci duk abin da ya kasance kana shekara 30 kana abu daya da wahala ka bai shi ko shekara 20 to amma akwai wani chairman din mu ban mantawa in aka zo taro na kungiya yana cewa inda ka mai da abincinka to Allah sai ya da maka abincinka nan wajen yau in kace faskare zaka yi sai Allah mai da abincinka ta hanyar faskare in kace ga abin da zaka yi sai Allah mai da abincinka ta hanyar nan wajen saboda haka ba wai hanyar bara ce kawai abincin mu take ba wannan ma shine mafi kaskanci kaga ne a takeice ina da yara guda 7 a guda 7 dinan guda 5 suna makaranta kuma duka ta kuɗi ba wai ta gwamnati ba private to saboda haka kaga ashe yau da baran nake yi Allah na tuba da wahala in iya rike gida na in rike da su ma kanshi aiki ne sannan kuma zan ce dauki kudin makarantar su kaga ba karamin aiki bane
kai za a ce babban misali ne na kasa ba kasa ba sunan wannan shiri wato duk da wannan jarabawa baka kasa ba hadda fara
kare ko duk da wannan jarabawa insha Allah ba kasa ba kuma Allah da bamu fatan mu kasa
a wannan sana'a mai da mai kasa mu kila kai gida kai aure me kace kamallaka ribar da kace
ni riba ta wanda nake gani a wannan sana'a ko mutanen mu da suke bara ta sanadi na sun je na bara yau sun suna sana'a hannu ni wallahi shine riba ta ba wai dan na mallaki gida ko na mallaki aure misali ni ba shi na dauka riba a riba ta in fitar da wani da yana cikin kunci
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Isiyaka Musa Ma'aji shugaban cibiyar horar da nakasassu aikin walda a Kaduna da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Agai da Sule yanzu kuma lokaci ne da Rudwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 zai samar wa ayyukan yi wa ɗiyan Ghana jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya faɗa cewa tsarin tattalin arziki na sa'o'i 24 da ya nuna cewar zai sanya shi a cikin mafarkinsa na samar da ayyuka masu ɗorewa wa ɗiyan Ghana shiri ne mai tasiri ya nuna cewa za a cimma hakan ta amfani da ajandan zamantawa da kuma fusa fasaha a aikin gona da samar da kayan aiki wa fagen kamfanoni masu zaman kansu su bunƙasa tare da tabbatar da inganta harkokin aikin gona da sarrafe-sarrafe wanda zai farfaɗo da ƙasar Ghana ta zamo ƙasa mai shigo da kaya kalilan kuma aika da yawan ta kayanta zuwa kasashen waje. Ita kuma jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito farashin kayan abinci ya sauko kasa amma jama'a har yanzu na biyan kuɗi da tsada ga ƴan baranda. Minister na wato aikin gona ne ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta ruwaito labarin ta jaridar ta ce Minister Abinci da Aikin Gona Dr. Brian Champo ya nuna cewa farashin kayan abinci nan Ghana ya sauko kasar Warwas cikin ɗan watanni da suka wuce. Ya nuna dalilin haka da daukan tsauraran matakai da gwamnati ta yi ne wanda yace ina samun sakamako na gari. Da yake magana da ɗan jarida nan Accra a yayin gabatar da wani kasuwar bajar koli na kayan aikin gona a raban ma'aikatar, Dr. Champion ya nuna cewar farashin kayan abinci ya yi ƙasa, sai dai jama'a masu sayan kayan na biyan kuɗi da tsada a wasu lokutan saboda ayyuka na 'yan baranda masu neman ƙazamar riba. Sai kuma jaridar da harar da wacce ta ruwaito wannan labarin Ghana na falkar da mutane dangane da gwajin cutar HIV da mutum zai iya yi wa kansa. Jaridar ta ce domin yaƙi da cutar kanjamau ko kuma da HIV da kuma jawo hankali ga jama'a akan cutar ta HIV, rukunin nan na tsarin aiki dangane da wannan kwayar cuta ta HIV da cutar AIDS kanta na Ghana a bisa haɗin gwiwa da tsarin aiki na masu cutar da kuma sauran shugabanni sun shirya wani shirin tafiya don samun lafiya a harkokin da suka danganci duniya ta cutar AIDS. Wannan na tafiyar lafiya da sun kai manufarsa ne jawo hankalin mutane game da yadda ake gwajin cutar HIV da kwayar cutar HIV da kuma yin amfani da lokacin wurin wayewa mutane kai akan cutar HIV AIDS gabaki daya, tare da himmanta mutane su kare kansu su kuma kiyaye kansu daga kamuwa da cutar. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, a yau Alhamis membobin kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen Turai sun sami rarrabuwar kawuna a taronsu na shekara-shekara kan kungiyar tsaro da haɗin gwiwa da kasashen yankin Baltic da Ukraine suka ki halarta saboda zuwan Sergey Lavrov na ƙasar Rasha. Turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar Asiya tare da cin karo da Rasha da ke son yin haka. To sai dai masana na cewa wannan yunkurin zai iya haifar da wata maslaha tsakanin Ankara da Washington. Yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2023, a jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirinsa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics. Yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan Republican da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again. A jiya Laraba, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. Yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yakin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa. Antonio Guterres na bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan halin da ake ciki, inda ya ce mutanen Gaza na cikin wani babban iftila'i na jin kai a gaban idon duniya, kuma bai kamata mu kawar da kai ba. A halin da ake ciki kuma, mayakan Hamas sun sako wasu ƙarin Isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya Laraba. Rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna, yayin da masu sasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su domin musaya da Falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila. Yayin da yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta ta kawo ƙarshe a safiyar yau Alhamis, manyan jami'ai daga Qatar da Amurka da Masar da Isra'ila suna taro a Qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, da yi wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Murtala Faruku Sanyi na da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, su sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.